shawwali hijran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1439 kenan daidai da 14 ga watan 7 shekara ta 2018 wannan rana ita ne take daidai da rana ta biyu a shirye irin wannan taro karkashin wannan kungiya ta matasa jama'atu shababul islam da tashkil muslimina ala khidmatil islam wanda take salwa da suna aliyya kamar yadda muka sani a dauran mutum karshe da muka yi a watan 11 ga watan gashi wannan shekara da ta shude an yi litafi na farko na litafin da yake hannunku a yanzu to insha Allahu ta'ala a wannan karan za a yi litafi na biyu kuma shi ma wannan karatu zai taho daga wanda yake ahalinsa insha Allahu ta'ala nasibu wallahu hasibu wala nuzaki ala Allahi ahada shine wato babban malaminmu Malam Abubakar Jumare Gidada Zaria wanda yayi karatunsa a Jami'ar Musulunci ta Madina kuma yayi tafsiri a bangaren ulumul Qur'an babban limami na Juma'a a masallacin Abdullahi bin Abbas ko dake cikin garin Zaria saboda haka ba tare da kawaita lokaci ba galibinmu da nake ganin kusokin mu anan mun halarci daurar da ta shude za mu dora karatu saboda recording da lokacin da muke bukata ya fi mutane muhimmanci tunda insha Allah zai isa zuwa ga wasu miliyoyin jama'a da za su biyo baya to da haka nan abinda kawai muke da dan bambanci da shi a wancan karan kamar yadda kuka sani shine mun yi kokarin a samu dar dar tun a wancan lokacin har ma an raba amma sai lokaci bai mana yadda muka so ba shi yasa a wannan karan sai muka sassare wasu daga cikin ajandan da muke da su mun rarrage su musamman a gobe na ranar rufewa saboda samun daman tambayoyi da amsa ko tattaunawa daga masu saurare a registration din da aka yi muku kun duba za ku gani an yi alama a bayansa kuma a rubuta sunan da abin da kowa yake ciki mun yi amfani da tunda magana ce ta aqida sai muka tafi dungurungun gidan aqida shine sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ba da darbin Abubakar duba da cewa duk wani musulmi ne ingantacce aqida ya san sayyidina Abubakar ya ba aqida musulunci sa gudunmuwa sannan kuma duk wani makiyin aqida ta gaskiya kuma bai da maki kamar Abubakar da Umar to da haka mun dauki darbin mun raba su muna so ya zamto mu dan dauki wani salo wanda zai ce matakin a yanzu ta yanda idan kana da Abubakar ne idan ku kana da daga inda kamar da take nan gefe inda ga inda kan malam inda malai yake sai zan ku inda Abubakar su fara ta sai kuma da Umar sai su zan ku a nan gefe muna so kowa ya duba registration abin da kansa ya gani wanda suke Abubakar su dawo daga nan suke haka wanda suke Umar kuma su zanto daga nan yawa saboda in mun tashi raba ko tambaye ko tattaunawa a haka muke so ya zanto da an yi nan a saboda dalilin haka can su kuma mata mun ba su daru guda ɗaya shi ne daru Aisha shi yasa su ba sai an kasafta ba insha Allahu ta'ala idan akwai wani tambaya ko neman ƙarin bayani ko da ana karatu ne za a iya rubutuwa sai a aiko da shi daga ɓangaren maza ko mata ina ga da wannan zan amfani da damar da shi babban malamin namu domin fara gabatar da karatu don mu samu mu shi lokacin yadda ya kamata a kan wannan Allah bismillah
bismillah بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan wannan mukaddima da ƙarin godiya da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa fuskoki da mu da waɗannan ƴan uwa masu albarka a wannan masallaci na SMC dake yankin Anguwan Dosa a cikin jihar a cikin garin Kaduna a daidai wannan safiya ta Asabar yau a nawa muke ga watan addinin musulunci na'am a wata musulunci yau 30 ko daya to an samu sabanin malamai wadansu sun ce 30 wadansu sun ce daya to wallahu alam wanda yace dai ga wata kila yana da tabbacin ganin wata kila yana tabbacin an ga wata jiya to idan an ga wata yau dai ga watan Zulqa'ada hijran annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina tana da shekara 1439 idan kuma ba a ga wata ba yau muna 30 ga watan Shawwal kamar yadda muka faɗi na hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 1439 wanda kila miladiya yau muna 14 ga watan 7 shekara ta 2018 mun zo din fatan karanta wannan littafi ga baki ɗaya wanda ke hannun ƴan uwa littafin da aka kira sa da suna al-aqida sunan littafin kenan bisaffis tsani al-idadi littafin aqida wanda an yi tattalin shi ne domin ƴan aji biyu na idadiya wato JSS2 idan mutum ya gama marhalan primary to kafin ya shiga secondary babba to karamar secondary ita ce JS1, JS2 da 3 to wannan littafin an tattale shi ne ya zama syllabus na NJS2 to wannan littafi shi ne muka yi nufin insha Allah ta'ala za mu karanta shi tun daga farko har ya zuwa ƙarshe a daidai wannan zaman in Allah ya so ya yarda muna neman taimakon Allah na tabbatar waɗanda suke halarci a nan waɗansu daga cikinsu malamai ne da aka san Allah ne da manzansa da kuma at-ta'awun alal birri wa taqwa da kuma neman su ƙara duhun musulmi ya kawo su ba su din suna da buƙatuwan abin da za a faɗi ba duk abin da za a faɗi na tabbatar waɗannan ƴan uwa ɗin sun riga sun san shi akwai kuma waɗansu ƴan uwana ne ɗalibai lallai suna da buƙatun wannan karatun domin mafi ƙaranci zai tuna musu abin da suka manta akwai kuma ƙannin ɗaliban su kuma suna da buƙatun su zauna ne su fahimci saƙon da ke cikin wannan littafi su bibiye shi in sun koma gida su yaɗa shi in sun samu kansu a duk inda suka samu kansu a rayuwa su kuma yi aiki da saƙon da ke ciki da ni wanda nake zaune wanda zan gabatar da wannan karatu da ku da kuke zaune kuke sauraro babu wanda ya fi wani a wurin Allah sai wanda ya gane gaskiya ya aiki da gaskiya muna fatan da ni da ku Allah shi mana muwafaka ya dace da mu ya sada mu da dukkan alkhairi ya tunkuɗe mana dukkan sharri to wannan littafi kamar yadda ka ji sunan shi al-aqida littafi ne wanda zai magana akan al-aqida dan wani hanzari shine idan ba a manta ba kamar yadda malam a gabatarwansa ya faɗi sha watanni kamar 7-8 baya an gabatar da kwatankwacin wannan taron ƙara ma juna sani ko kuma taron bita taro na nuni akan sanin makaman aiki akan abin da yake da alaka da aqida. An karanta littafi na farko, wannan shine littafi na biyu. Wanda littafi na farko idan ba manta ba ya tattauna akan tauhidi, ya kuma fadi muhimmancin tauhidi da irin amfaninsa da irin bakan sharri ko bakin sharri da bakar hatsari da za ta fada mu wanda ya watsi da tauhidi. Ya kuma tattauna akan arkanul iman guda shida: imani da Allah, imani da mala'ikun Allah, da littattafan Allah, da manzannin Allah, da ranar tashin alkiyama, da kuma imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri. Sannan kuma ya yi waɗansu bayanai akan abin da ke da alaka da asalatul bashiriyya, al-asl fil insan, menene asalin mutum, kafirci ko musulunci. Duk a wancan littafi malam ya tattauna akai. To wannan littafi shi kuma za ku ji sakon da ke cikin sa. Amma idan an lura, musamman kasancewar tsarin littafi tsari ne na syllabus, za ga yana yi ne, yana yin shi daki daki, dalla dalla, sashi sashi, bangare bangare. To mu ma haka nan za mu dauke shi kamar yadda malamin ko kuma malamin suka tsara. Sannan kuma za mu lura cewa wato suna yin bayanan a takaicen takaitawa wanda zai dace da kwakwalan waɗanda suke sauraron karatun. Duk wanda ya saurari ko kuma ya karanta wannan littafi, komin girman iliminsa, ba zai ci abin da ke cikin littafin nan ya mishi kaɗan ba. Komin ƙanƙancin karatunsa, ba zai ce kai an tsananta bayani har ta kai ga bangani ba. An yi shi al'amari matsakaici wanda zai iya dacewa da kowane irin matsayi mutum ke ciki na ilimi ko na hankali. To haka nan mu ma za mu tafi da shi akan irin wannan tsarin, ba tare da zarfafawa ko wuce wuri wurin bayani ko abin da ya kama da haka nan ba. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka. To cikin abin da ya kamata mu ɗan yi tsokaci kafin mu shiga cikin wannan littafi gadan gadan, malaman nan sun kira littafinsu da suna al-aqida. Sunan littafin kenan al-aqida. Kuma waɗanda suka rubuta wannan littafin ya ce fariqun min al-asatira al-muhtassina, sashi ne daga cikin profesoshi, manya-manyan malamai na jami'a, su ne suka zauna suka fitar da wannan littafin. Wanda hakan kawai yana nuna maka irin yadda ƙasar Saudiya ta damu da 'ya'yanta, kuma magabatansu suka damu da masu tasowa. Don wannan ɗan littafi ƙarami haka, a ce maka manya-manyan profesoshi su suka zauna suka rubuta wannan littafin suka bibiye shi. Wannan na nuna maka irin gwamnatin da ta san ƙiman 'ya'yanta. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara tabbatar mana a Najeriya da shugabannin da suka san ƙiman talakawansu, malaman da suka san ƙiman ɗalibansu, mu ma koma cimma irin abin da suka cimma. Baya ga wannan kuma malam ya ce muraji'a waɗanda suka bibiye wannan littafi, nuhbatun min al-ulama, waɗansu tawaga ne na malamai, profesoshi suka zauna suka tsana wannan littafi, sai kuma waɗansu manya-manyan malamai kuma suka zauna sai suka bibiyi littafin su ga duk abin da ke ciki daidai ne ko da ɗan kuskure sai su gyara. To kaga al'amarin ba kaɗan ba ne. Bi ishraf lajnati da'wa fi Afrikiya, lajinan da'awa, kwamiti mai kula da harkar da'awa na ƙasashen baƙaƙen fata, su ne suka zauna su kuma suka bibiyi al'amarin tun daga farkonsa har ya zuwa ƙarshensa. To sun kira littafin da al-aqida. To duk inda ka ji an kira al-aqida, asali abin da ake nufi da al-aqida daga al-aqadu ne. Al-aqadu ko shi ne rabtu shay, shi ne ƙulla wani abu, shi ne ma'anan al-aqadu. To daga nan ne aka samo al-aqida. Al-aqida abin da ake nufi shi ne wani ƙuduri mai ƙarfi a musulunci kenan. Idan aka ce al-aqida, ana nufin wani ƙuduri mai ƙarfi na imani da Allah da kuma abin da ke da alaƙa da tauhidin Allah, da kuma imani da mala'ikun Allah, da littattafan Allah, da ranar tashin alkiyama, da manzannin Allah, da kuma ƙaddara na alkhairi da na sharri, da duk abin da zai fitowa ƙarƙashin wannan. Saboda kowane ɗaya daga cikin nan imani da Allah, akwai waɗansu mas'aloli da za su zo ƙarƙashin wannan.
imani da ran tashin alkiyama akwai wadansu masaloli da zasu zo a karkashin wannan abin da ke da alaka da mutuwa mala'ikan mutuwa kwanciyan kabari fitinan kabari rahamanta ko azabanta busa kaho duk yana cikin abubuwan da ke da alaka da ranan tashin alkiyama to haka nan sauraron rukunin guda shidan nan in aka ce imani da Allah akwai wadansu abubuwa da zasu zo a karkashin wannan imani da mala'ikun Allah akwai abubuwan da zasu zo a karkashin wannan littattafan Allah akwai abubuwan da zasu zo a karkashin wannan na san mafiyansu an tattauna su a karatun da ya gabata wadancan watanni a baya kuma yana da kyau mu fahimci cewa shi musulunci ya kasu kashi biyu ne akwai i'tiqadat akwai amaliyat i'tiqadat sune ababen da ke da alaka da aqida wanda su ba su da wani hakikanin aiki a zahirin su baka ganin wani hakikanin aiki da ake gudanarwa su suna da alaka ne da aikace aikace na zuci shi kuma aikin zuci ba a ganin shi kamar soyayya kamar tsoro da makamantansu waɗannan duk su ake kira aikace aikace na zuci sai a kira su i'tiqadat aqidoji abubuwan da mutum ke kudurtawa ya kulle su a cikin zuciyarsa to akwai kuma amaliyat aikace aikace irin su sallah zakka haji da makamantansu karatu alqur'ani ne girma su waɗannan ana kiran su amaliyat to shi wannan littafi ba zai tattauna akan amaliyat bane zai tattauna ne akan i'tiqadat abubuwan da yake a cikin zuciya yake samu wanda yake kuma su ne mafi hadari a cikin musulunci gabaki daya kiyaye su na iya cincida mutum cikin lokaci kankani ya zama mummuni ya zama na Allah tawaye wani abu daga cikin su na iya kawo mutum damage a rayuwarsa ya fada cikin kafirci ko kuma ya fada cikin bid'anci Allah subhanahu wataala ya tsare mu sannan zai kyau mu dan yi tsokaci al-aqida ɗaya daga cikin sunaye ne da ake kiran tauhidi dan haka malamai suna iya amfani da kalmomi daban-daban duk kuma suna nufi zuwa ga abu ɗaya ne wani lokaci suna iya kiran al-aqida kamar yadda wannan malaman suka kira wannan littafi wani lokaci kuma zaka ji an ce maka tauhid kitabut tauhid me yake nufi bima na kitabul aqida ingantaccen aqida duk dai abu ɗaya ne wani lokaci ma zaka ji an ce maka as-sunna idan malaman tauhidi suka ce as-sunna to ba irin sunnan da ka sani a wurin malaman fiqh bane shine abin da yake idan kai kana da lada idan baka yi ba baka da zunubi a wurin malaman tauhidi ba haka as-sunna take nufi ba haka nan as-sunna a wurin malaman tauhidi ba ita ce as-sunna a wurin malaman usulul fiqh ba usulul fiqh idan suka ce as-sunna suna nufin wani hukunci na shari'a wanda ba qur'ani ne ya kawo shi ba hadisi sai su kira shi as-sunna to su ko malaman hadisi da malaman aqida idan suka ce as-sunna suna nufin aqida suna nufin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu akai yana da alaka da aqidoji ko ibadoji da haka bi ma'ana su malaman tauhidi sun bude ma'anan ma'anan ya dan kara fadi amma a mafi yawan lokaci in suka yi talakin sunna suna nufin aqidan al-imam Ahmad bin Hanbal ya yi littafi as-sunna littafin na aqidan na tauhidi haka nan al-imam al-marwazi shi ma ya yi littafi as-sunna haka nan al-imam al-barbahari ya yi littafi sharh as-sunna haka nan dai malaman musulunci da dama ko a cikin littattafan hadisi idan ka duba sunan abi dawud zaka yabo da kitabu sunna abinda yake nufi masaloli na aqida masaloli na tauhidi to ana kiran shi ko as-sunna wani lokaci kuma zaka ji malaman suna kiran shi usul al-usul duk dai suna ne tauhidi su kira shi usul din ko kuma al-usul wani lokaci kuma zaka ji malaman musulunci su kan kira shi al-fiqh al-akbar al-fiqh al-akbar duka dai waɗannan sunaye sunaye ne wanda malaman musulunci suna kiran aqida ta addinin musulunci to a wancan karatu da aka yi malam yayi magana akan muhimmancin tauhidi da aqida ta musulunci ya kawo waɗansu abubuwa ta kaitattu amma babu da fi in muka dan ƙara yin muraja akan su a gurguje kafin mu shiga cikin wannan littafi yana da kyau mu fahimci cewa tauhidi shine sababi mai girma wanda yake da shine Allah subhanahu wataala ya kan yayi mutum bakin ciki da damuwa da tashin hankalin duniya da lahira da wanda ya riko da tauhidi ingantacciyar aqida wannan Allah subhanahu wataala yana amfani da wannan dama ya yayi mutum dukkan wata damuwa ta duniya da kuma damuwa ta ranar tashin alkiyama babban damuwar ranar tashin alkiyama ita ce shiga wuta duk wanda ya je ma Allah da tauhidi Allah subhanahu wataala yakan nisanta shi daga wuta cikin mahimmancin tauhidi yana hana dawwama a cikin wuta idan mutum yana da misqala zarratin na tauhidi misqala zarratin to wannan zai bashi dama ba zai dawwama a cikin wuta ba haka nan yakan hana shiga wuta ma gabaki daya idan akai da ce mutum ya je da cikakken tauhidi ga Allah subhanahu wataala kuma tauhidi shike gadar da shari'a cikakke yake gadar da cikakken aminci a duniya da lahira mutum zai zauna a duniya cikin aminci Allah zai nutsar da zuciyar shi ya bashi kwanciyar hankali ya gusa mishi da dukkan kunci da damuwa Allah ya bashi aminci yayin mutuwarsa ya bashi aminci a cikin kwanciyar kabarin sa ranar tashin alkiyama amincin da shi daga shiga wuta kuma tauhidi shine babban abin da ke jawo mutum yaddan Allah ya kuma jawo mutum samun lada mai yawa a wurin Allah subhanahu wataala idan mutum ya riko da tauhidi sai aiki kadan amma sai Allah subhanahu wataala ya bashi lada mai yawa sai ya ce subhanallahi sai Allah shigar da shi aljanna ta karkashin subhanallahi sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah sai Allah ya bashi aljanna ta karkashin wannan kalma haka nan kuma abin da ke nuna maka akan muhimmancin tauhidi shine duk wani aiki da bawaye a duniya to aikin yakan karbu ne idan akwai tauhidi a karkashin sama da shi komin yawan aikin bawa idan babu tauhidi Allah subhanahu wataala baya karban wannan aikin ballanta nayi kyakkyawan sakamako akan sa sabin da ke nuni akan muhimmancin tauhidi shine shi ke saukaka ma bawa aikata kyakkyawan ayyuka da nisanta munanan ayyuka duk wanda tauhidin shi ya karfi to wannan ke bayuwa zuwa ga kaga mutun yana iya da'a ga Allah yana imani da gaibu yana da'a ga Allah a ce kai sallah a ce kai azumi a ce kai haji a ce kai sadaka to girman tauhidin mutun girman yanda zai samu karfin kusantan Allah haka nan kuma girman yanda zai samu karfin nisantan ababen da Allah subhanahu wataala ya haramta idan tauhidi yayi cika a cikin zuciya to shike jawo imani ya kuma kawace imani a cikin zuciyar mutum kaga mutum yana kyaman kafirci yana kyaman fasikanci yana kyaman wato ainihin abin nan saban Allah subhanahu wataala gurgurdan girman tauhidi a cikin zuciyar mutum gurgurdan iyayen da mutum yake iya kyaman waɗannan abubuwa haka nan shi cikan tauhidi shike sassauta mu mutum ababen ki a duniya da raɗaɗi da ke samu mutane duniya Allah ya gina ta gida ce wacce take tana cike da dariya da kuka in yau kai dariya gobe sai kai kuka in yau aka kana kuka akwai yiwuwar gobe kai dariya gida ne wanda yake akwai lafiya akwai cuta gida ne wanda yake akwai soyayya akwai kiyayya bima da diddai wani abu da ka sani a duniya to kishiyoyi ne wani kullu shana khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun duk abin da ka gani a duniya to akwai kishiyan sa to abubuwan da suke ba na dadi ba girman tauhidin mutum shi sai saukaka ni shari'adun su kaga mutum yana iya daukan abubuwa masu wahala mutum a jarrace shi da rashin lafiya amma sai dai ka ji na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah ai ruwan sama ya rushe mishi gida a ce ya ruwa ya ce alhamdulillah ruwa ya gyara yana kunyin ya ce ma Allah ruwa ya banna a tambaye shi ya jiki ya ce mun gode ma Allah alhalin jiya ma yafi yau to duka wannan abubuwan tauhidin mutum ke gadar masa motan shi ta kone sai dai ka ji na fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma wanda bai da tauhidi fa sai dai ya rike kai ko masoyin shi ya mutu wayyo Allah ya bani ya lalace ya shiga uku ya mutu duk kaga wannan tauhidi ke saukaka mu mutum irin waɗannan raɗaɗin abubuwan da ke samu mutum a rayuwa tauhidi shike yantar da wuyanka daga bautan wani Allah zuwa ga bautan Allah wanda ya cika da tauhidi ya nutsu cewa babu wanda ke iya cutar da shi sai da abin da Allah ya so babu wanda ke iya amfani da shi sai da abin da Allah ya so sai da amfani da kyau don haka wannan zai sanya kenan ba zai rika kaskantar da kanshi zuwa ga bayi ba, in zai kaskantar da kai sai dai kaskantar da kai zuwa ga mahaliccin bayi, shine Allah. Idan babu tauhidi sai kaga kana bin wani oga jikinka har rawaiki, ko kana bin wani malami kana jin cewa idan ya cutar da kai ka cu, in ya amfana da kai ka amfana. Amma idan kana da tauhidi fa shikenan ka san idan Allah ya amfana da kai babu wanda yake cutar da kai. Idan Allah ya hana maka amfani, ya hana ya jefo maka cuta, babu wanda yake cin kuɗi maka. To da haka wannan sai hutar da kai kenan, zaka riga ganin mutane kawai gani irin na bai daya, babu wanda zai riga baka tsoro cikin mutane, la gwamna wala shugaban kasa wala soja wala dan sanda, saboda annahu lan yusibana illa ma kataballahu lana. Cikin muhimmancin tauhidi shike maida shike bada lasisin Allah ya ce muke bayi. Za ka ga idan aka samu masu tauhidi komin karancin su, sai kaga Allah na zuzuta tafiyan su, yana cincida da awan su, yana ba su taimako akan makiyan su. Dole irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faro da awan sa, shi kadai ne duk irin makircin da za a ga hanyoyi sama da guda 50 kafirai suka bi domin su taɗiye da awan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su yi mata makirci. Amma annabi ya zama su biyu, uku, hudu, biyar, shida, goma, ɗari, dubu. Yau musulunci, yau adadin musulmi a duniya ya kai nawa? Ya kai biliyan ɗaya, miliyan dubu kenan, duk suna ansa sunan musulmi mai biya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kuma idan ka lura da irin yakin da sabai ke, mutum 300 su yi galaba akan mutum dubu, mutum 12 su yi galaba akan mutum 400 da makamantan wannan. Wannan a zamanin sahabbai da tabi'ai da tabi'in, kuma har yi zuwa gobe haka al'amarin zai ci gaba da gudana. Duk al'umman da ta riko da tauhidi, Allah subhanahu wataala ya kan lamunta taimakonta a duniya, ya bata ɗaukaka, ya bata faɗi a ji, ya maye mata a ban ƙasa. Sannan ta tauhidi ne Allah subhanahu wataala ke ba da kariya ga masu tauhidi, ya ba su kariya akan dukkan sharri, ya tsare imaninsu, ya tsare su daga zaniya, ya tsare su daga sharrin mashayaranta da kiyayyen masu kiyayya, da hadarin masu sihiri, da kambin bakan masu bakuna, da kambin idan masu sharri irin da idanuwa. Akwai malami masu da'awa zuwa ga Allah masu riko da tauhidi, idan da mushrikai sun samu dama da sun musu asiri, sun musu sihiri, duk sun mutu. Amma inna Allah yudafi wa anil ladina amanu, Allah subhanahu wataala yana ba da cikakkiyar kariya ga masu imani da Allah. Da haka ko ni ko ke ko kai yanzu, idan muka yi riko da tauhidi, riko na gaskiya, babu shakka, babu wancan baba, za mu samu cikakkiyar kariya daga Allah subhanahu wataala akan dukkan sharuran duniya da kuma fitintunu na yau da kullum. To wannan na dan ƙara bayani ne akan kaɗan daga cikin fadilolin tauhidi a gurguje kuma a takaicen takaitawa. To baya ga nan malam ya kawo muqaddama inda innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi wa law karihal mushrikuuna amma ba'du. Malaman nan bayan sun kawo wannan khutbatul haja wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta ta, kuma yake karantar da sahabbai ita, suna karantawa a cikin dukkan wani babban al'amari, abin da ke da alaka da sulhu ne, khutba ne, wa'azi ne, wani nasiha ne, zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta wannan khutbatul haja, kuma yana karantar da sahabbai kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. مالكي أما بعد، فهذه هي الطبعة الرابعة من مقرر الأكيدة للصف الثاني الإعدادي، نقدمه لأبناء العالم الإسلامي رؤية في إعداده النهج الذي سلكه سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث بدأ عليه الصلاة والسلام دعوته بإصلاح القلوب وتنكيتها من الشرك والشكوك والشهوات، وذلك بتحقيق معنى لا إله إلا الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم في بداء دعوته: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما ليتو ونن دايشين يبغون كدو na wannan littafi na aqida wanda aka tattale shi saboda NJS 2 wanda magana gabatar da shi zuwa ga musulmin duniya gabaki daya kuma an bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama a ciki wanda yake da awan manzon Allah ita ce getta zukata da tsaftace aqida da kuma karkatar da mutane daga shirka da shakka da sha'awi domin a tabbatar da ma'anar la ilaha illallah domin ita ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake farawa da ita duk inda yaje zai da awaye kan ce qulu la ilaha illallah tuflihu ku faɗi la ilaha illallah kuna masu kudirce ma'ananta ku tabbatar da sharɗanta ku nisan ciki shiyoyinta idan ku kai wannan za ku ci nasara malice wa ala hadhal asas wa iddat hadhihi almadda liyatafarraja min dawiha bi idnillahi jilun yasluku bi ummati wa mujtami'ihi darban najati yafuzu bil falahi wan najahi fi dinihi wa dunyahu wa qad tamma siyaghatuha bihamdillahi siyaghatan sahala ala ususin manhajiyatin wadiha yastati'u at-talibu min khilaliha ma'rifata as-sahihi min al-fasidi fil aqa'id wa tasawwurat yace kuma insha Allah ta'ala idan aka bi irin abin da muka tsara a wannan littafin tunda ko kuma ta ce an bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace to za a samu waɗansu manyan gobe waɗanda za su kama hannun al'umma su kama hannun society su kai ta ga cin nasara na dindindin duniya da lahira kuma za su zama na Allah kuma alhamdulillah an yi amfani da usulubi mai sauki wanda yake duk wanda ya karanta insha Allah ta'ala zai gane kuma ga yanan karara wanda yake dalibi na iya tantance tsankanin gurbataccen aqidu daga wato ingantaccen aqida daga gurbataccen aqidu da kuma munanan tunani idan mutum ya tsaya yana tsaye da wannan littafi zai gane ka insha Allah ta'ala malaka wa qarbun yatma sa'il al-i'tiqad allati shamala hadha al-muqarrar ala al-adl ala al-adillati ash-shar'iyya al-mustamidda min al-kitab wa sunnah wafqa manhaj as-salaf as-salih كما جاءت المعلومات كما جاءت المعلومات متناسقة ومترابطة ثم أتبع كل موضوع بأسئلة تدريبية يستفيد منها الطالب في استذكار دروسه وتثبيت معلوماته يتشوفوا موانا اللي تاكي جعب اللي قد منكاو من ساسو شنيد قد اللي تاكي الله بسنو نما ايكين الله صلى الله عليه وسلم قربدا متفيا مقبعتا نفري متفيا نفري As-salaf as-salih magabata na kwarai na daga sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in shi yasa zaka ga ilimin wannan littafi ya zo a jere a tsare kuma a ƙarshen kowane fasali mun kawo dan su tambayoyi wanda za su ƙara taimakon dalibi ya ƙara kwarewa a cikin al'amarin wato ainihin aqidarsa domin zai rika tuno darussan da suka gabata kuma zai tabbatar da ilimin sa wa hadha al-amalu ثمرة جهود مشتركة أصم في إعداد يوم راجعة مجموعة مباركة من العلماء والتربويين وقد كان بتأليفه فريق من الأساتذة المختصين في العقيدة من الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يتشاورون بيسك تترو جزاك الله خير waɗanda suka tattaru suka fitar da wannan littafi ƙwararrun profesoshi ne daga Jami'atul Islamiyya da kuma Jami'atul Imam Muhammad bin Sa'ud kuma wasaga tadribati tarbawiyuna min wazaratul tarbiyya wa ta'lim bil mamlakatul arabiyyatus saudiyya malaman da kuma suka rika fitar da dan irin waɗannan aiki in an gama kowane babi zai ce to ga tadribat dan wani assignment haka dan wani classwork da ake so a yi waɗanda suka yi wannan su kuma waɗansu ƙwararrun malamai ne educationalist malamai ne masana tarbiyya masana wato tsarin karantarwa su suka zauna suka fitar da wannan waraja madatul ilmiya adadu min kibar al-ulama al-ma'rufin thumma ujirat alayhi tajarub fi ba'd al-madaris fi afriqiya kuma ainihin waɗansu manya-manyan malaman addinin musulunci su suka zauna suka bibiyi wannan littafi suka tabbatar da duk abin da aka kawo a cikin wannan littafi abu ne mai kyau sannan kuma an kwatanta karantar da wannan littafi a ƙasashen Afirka kuma an ga abin ya fitar ya bada ma'ana ƙwarai da gaske wa ƙimar dauratin tadribiyya an kuma riƙa yin daurori akan wannan na koyar da sanin makaman aiki a cikin babin aqida irin wannan daura da muke a halin yanzu خاصة لبعض من سيتولى تدريسه وقد تميز هذه الطبعة لمراجعة الأحاديث وننبغم يا شابان بند صورا صبودا أنكار كوتة مراجعة حديثا تكي والعناية بتخريجها يقوم ميدا أنك لأكا تخريج انت وعزو إلى أماكن من كتب الحديث حسب روايتها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تميز هذه الطبعة لبعض الزيادات الهامة التي لا غنى للطالب العلم عنها kamin dake da wannan kuma bugun shi ma ya karu da wadansu ilimu ma wadanda yake masu muhimmanci wanda yake a bugun baya ba a same shi ba tamma zalika kullu bi ishrafi wa tansiqi wa mutaba'atin min al-lajna min lajnati ad-da'wa fi afriqiya wal lajna wa hiya tuqaddimu hadha al-amal al-muhim li abna'i al-muslimin fi afriqiya khassa wal 'alam al-islami 'amma لتسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الجهد ويبارك في جميع من شاركوا في إعداد وتأليف مراجعته ويجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وعند ذلك جديونا الآن أريشين إتشي كوميتين كلادا دعواء أساشن إفريقيا أساشن أفريكا كما قاينا تنا قبات بشيزوا بمو إعين أساشن أفريكا دو كما إعين مسلمي قباكي إعين كما سنع الدعاء الله يسنع البركة دع الخير كما داتل دمو قباكي إعين دنيا دل malaiyace al-ahdaf wal-amma manufofi na bai daya da ya sanya aka fitar da dan wannan littafi dake gabanka manufa ta farko shine a cunkusa wato ilimi na aqida ingantacciya ga dalibi shine ka ce tazwidu qallabil marhalati al-i'dadiyya dalibin dake karatu a JS JSS 1 a JSS 2 kenan ana son ne a samu musu da ilimi na gartacce na aqida sannan abu na biyu ana son kowace mas'ala ta aqida a rika gwama ta da dalilinta a cikin littafin Allah da sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama gurgurdan yanda magabata suka fahimta shi yasa duk abin da zai kawo annan zai bakin kokari ya kawo maka dalili a cikin Qur'ani ko a cikin sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin manyan manufofi na uku shine a tarbiyyantar da daliban musulmi ingantacciyar aqida wacce yake batacciya kudi da shirka ba batacciya kudi da gugubi na kafirci ko bid'a ba da haka wannan musulunci ne sak kuma sunna ce sak wacce yake bacci cha kudu da gugubin shirka da kafirci ba bata cha kudu da gugubi na bid'a ko karkacewa daga tafarkin majidiciya ba sannan cikin manyan manufofin wannan littafi shine a haskaka ma dalibai su gane babban abin da ke ruguza aqida su gane abin da ke ruguza aqida domin su kiyaye aqidan su su nisanci dukkan wani abin da zai bullo zai karkatar da su akan aqidan su ya gurbata musu addinin su cikin manufofin samar da wannan littafi shine a taimaka ma dalibai ta zuwa da tsallar da ususin manhajiyya wa qawaid kulliyya wato a dasa su akan wani manhaji mai karfi kware da gaske wato wani matafiya mai karfi da kuma waɗansu ƙa'idoji gamammu wanda yake ta karkashinta za su iya gane bambanci tsakankanin ingantattun aqidu da miyakun aqidu wato abin da yake so ka gane anan shine za a fito da waɗansu ƙa'idoji wanda yake idan ɗalibi ya fahimce su da kyau to ko ba a gaya mishi ba duk aqidar da ta zo kawai zai daura ta akan wannan ma'aunayya ne zai gane wannan aqida gurbatacciya ne wannan aqida ƙarya ce wannan aqida shi'anci ne wannan aqida khawarijanci ne wannan aqida bid'a ce da sauransu to za a gina ka akan irin waɗannan ka'idojin wanda yake idan ka samu ka'ida sai kai ta gini akan ta abu na shida za a sanar da dalibai ko kuma za a nuna musu irin bautan gumakan wannan zamanin domin bautan gumaka a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ana zuwa ana sujjada ga Lata da Uzza amma a wannan zamanin babu sakakken abu Lata babu sasakakken abu Uzza to ta ina Lata da Uzza suka fito a wannan zamanin to za a gaya ma dalibai ire-iren waɗannan abubuwan da ke su ma bautan gumaka ne amma sun zo a zamaninci kamar hotuna da ake rataya na shehunai da waliyai ana ratayawa a gidaje ana rataya a motoci wani na rataya a wuyansa da makamantan wannan kaga wannan bautan gumaka ne amma a zamaninci a wancan zamanin an sassaka ne amma yanzu kuma fa a shi kuma an yi abin nan to duk dai malam zai kawo maka irin waɗannan abubuwa sannan za a samu madalibai wani tafarki madidici wanda yake zai tabbatar da aqidan su zai tabbatar da kin ayyan musulmi gabaki da alayya da duka dai wadannan rus abubuwan da kina sun da a wancan lokaci kan karanta su sai ma le kawo tawjihat wato haskakawa da kuma fadakarwa sai ce dirasatu aqidatu tauhid awwal wajibun alal mukallaf karantar tauhidi shine wajibi akan kowane musulmi da kaulihi sallallahu alaihi wa sallam kaji irin hujjojin da yake zai rika abin nan saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa mu'ab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah idan kaje zaka fara da'awa to farkon abin da zaka fara da'awa zuwa gare shi shine ashe da babu an bauta da gaskiya sai Allah daka shine ilimin farko shine abin da zaka fara karanta ba farko daka koda masu da'awa da suke shiga kauyaku ne da kullum sai kaje sai ka sani ga mutanen kauyi kana musu bayani akan wankan janaba wani ya ce maka shi da taba sanin wani abu wankan janaba wata ta ce maka ƴaƴanta bakwai takwas amma ita ba ta taba sanin wani abu wai janaba ko haila ko nifasi ba ita ba ta taba sanin wannan ba wani ya ce maka shi bai san alola ba kaga wani ya zo an ce yi sallah ya fuskanci arewa ya tsaya kawai kan fara sallah yi raka daya yi sallama to dukkan wannan ya baka tsoro wal yakun awwala ma tad'uhu ilayhi shahadati an la ilaha illallah dukkan wannan abubuwan da ba sani bai baka tsoro karkace a to bar a gaggauta koya mu wancan wankan janaba ko wankan haila ko wankan jinin nifasi duk mas'alan ba ta kai nan ba zaunar da su ka gaya musu waye Allah su san tauhidi su san la ilaha illallah muhammadur rasulullah idan suka mutu da wannan koda wankan hailin shi bai inganta ba har ta gama rayuwar da za ta shiga aljanna koda bai taba wankan janaba ba shekaran shi 70 zai shiga aljanna insha Allah ta'ala amma yanzu idan ta iya wankan haila ya iya wankan janaba amma bai san la ilaha illallah ba shi kuma wannan idan ya shiga wuta khalidi ne fiha abada ba zai tsaya da jinsan ba da haka falyakun awwala ma tad'u ilayhi shahadatu an la ilaha illallah قال يجا قال يجا على المعلم وهو الامين على الطلاب والاب الثاني له واجبين اكن كوني مالي wanda ke shine aka bashi amanan dalibai kuma shine ubansu na biyu babansu na farko yana gida to yanzu kai ne babansu na biyu an yi basiran bi ma kin lubi aqida ta tauhid fi anwa'i salaha kai ma dalibai bayanin abin da zai ruguza musu aqidansu zai ruguza musu aqidansu zai ruguza musu tauhidinsa tauhidinsu da nau'o'in tauhidin nan guda uku a karatun da aka yi a baya an yi bayani akan farkasuwan tauhidi zuwa gida uku akwai tauhidin rububiyya ma'anarsa shine kadaice Allah cikin aikace aikacensa akwai waɗansu aikace aikace babu wanda ke yin su sai Allah to ka kudurta a cikin zuciyanka cewa babu mai yin su sai Allah kuma idan kana neman wani aiki daga cikin waɗannan aikace aikace to ka neme shi a wurin Allah kaman talautawa kaman azurtawa kaman rayarwa kaman matarwa idan kana neman arziki ka nema wurin Allah in kana tsoron talauci ka nemi tsarin su daga Allah kenan ka ga ba za ka je kai yankan kai saboda kai arziki ba ba za a je ai luwadi saboda ai arziki ba ba za a je ai shirka da Allah saboda ai arziki ba haka ne idan kana neman rayuwa ko kana tsoron mutuwa in kana neman rayuwa kana neman haihuwa ka neme shi daga wanda yake da tsokokin shi ne Allah subhanahu wataala duka dai wannan sai an za a karantar da ya za a karantar da dalibai wannan domin a kiyaye musu aqidansu abin shi dan daidai ba sai ya kara ba in nan muka ji shikenan shi to malaci almuallim qudwa shi malami qudwa ne wato shine babban abun koyi fa qallabu yuqalliduna fi harakati dalibansa suna koyi da shi a cikin dukkan motsinsa wa sakanatihi da dukkan natsuwansa wa fa'alihi wa aqwali da aikace aikacensa da maganganunsa da aka kowane malami ya san cewa yanzu shine dalibai suka tsa a gaba abin da yayi a wurin su shine mai kyau abin da ya bari shine mummuna da aka kai malami ka gane irin wannan babban hadarin da ke tare da kai fa yanbaghi law an yattakhidha min rasulil huda sallallahu alaihi wasallam qudwa da kai karan kanka malami ya kamata ka riki ta farkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama maka abin koyi wayata asabi fi kulli sha'anin min shu'uni hayatihi kuma yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan sha'anuna na rayuwarsa da na addininsa abu na hudu alal muallim an yash'ara bil mas'uliyya wajibi ne akan malami ya rika jin cewa akwai babban nauyi a kaina wa thiqalil amanati ala atiqihi kuma ya rika jin cewa ina da wata amana ne girma wacce take wuyata wayya tarbiyatu jilin mu'min billahi azza wa jalla wa bi rasulihi shine zan tarbiyanci yara manyan gobe zan sanya su su yi imani da Allah da manzansa imani na gaskiya da haka wannan babban nauyi ne fa ina hasana tarbiyatuhum falahu mithlu ujurihim idan ya kyautata tarbiyan su yana da lada kuma yana da ladan kowanne dalibin shi li'annahum sayamaluna mithla amalihi saboda su waɗannan dalibai za su yi aiki irin aikin da malamin suke yi wa in asaa in ko malami ya munana fa alaihi wuzru wuzruhu fa alaihi wuzruhu wuzru man tabi'ahu yana da zunubin sa da zunubin wanda ya bi ta farkin shi kamar da ya zo a cikin hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yunqasu dhalika min ujrihi shay'an wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi mithla athami man tabi'ahu la yunqasu dhalika min athamihi shay'an malaki alal muallim ya wajaba akan kowani malami an yakuna za hay'atin hasana malami ya zama yana fitowa kyakkyawan fitowa wa waqarin ya zama tsatsi liyuksaba bidhalika taqdir talabihi wa ihtiramihim domin malami ya dace da mutuntawan dalibai da girmama su wa ya'mala ala an yusawwira al-fasla jawwan min al-ulfati wal mahabba kuma ya samar da wani yanayi na soyayya da fahimtar juna tsakankanin dalibansa kar ya kasance malami yakan fito makaranta biji-biji a nan wurin ba malam yana nufin wai sai malami ya rika shafa kwalliya yana karkarewa yana kwalkwalce komai bane ba abin da malam ke nufi ba kenan ba yana nufin ka zama kai kullun kayan ka sai an yi musu wani yanayi na daban kai kullun kai ne ka shagaltu da gyara gashin kanka ka shagaltu da siyan mai mai kanshi kana shirka duk ba wannan yake nufi abin da yake nufi malami ka zama mai tsafta ka zama mai tsafta kar ya kasance kanka ba a gyarawa kar ya kasance bakinka kana magana yana wari dalibai su gane malam bakin shi na wari ko su rika gane malam kafan shi duk kauje ga yin duk faso dan goje kafan nan da zai da rika yi dan kyautata kafan shi dai ko kuma rigan malam ta fito gaci nan biji-biji a dunge gunin banta kai shi irin wannan ne malam ke sanya kore maka ba wai yana nufin sai ka zama malami dan gayu bane ila an fahimci da kyau to da haka ba gayu ake nufin malamai su zama musamman malaman makarantun islamiyya idan duk suka lalace kuma suka zama yan gayu kaga kuma an kuma an saki babin gaskiya kuma an kama wani babi na daban ba gayu ake nufi ba amma dai ba a so kai mummunan kama ne ka fito da yanayi wanda yake ba shi ne ba kaga kaga malamin islamiyya ko malami mai karantarwa kumbanin shi sun yi zaro-zaro wannan mummunan kama ne ya kamata malami ya rika irin wannan mummunan kaman ba duk wani malami ya kamata ya rika riko da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kifin ban shi duk wani malami ya rika riko da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai ya sai sai ya aski ko kuma ya rika gyara gashin sa annabi ya ce mana aqahullahu shi'ar falyukrim idan Allah ya baka gashi to ka mutunta gashin ko dai kai aski ko kuma ka tace ka tace ka rika fitowa kana shafa turare kar ya zama malamin islamiyya ko malami mai da'awa yana barin gashin hammatansa yana wari in ya fito yana wari abinda mata suka ce wai warin maza su ba suna da irin nasu warin amma saboda son kai wai warin maza mai zane ke wari su banda su to kar ka yadda mata su rika maka goyi cewa kai wancan malamin yana warin maza kuma wannan yana da alaka da barin gashin hammata ne ko barin gashin mara mutum da ya aske ba ko kuma wani Allah yakan jarabce shi da warin kashi kai amfani da tsafta kai kuma ka gusar da wannan warin kashin wannan ana samu ko cikin maza ko cikin mata wani Allah kan jirace shi da guni duk inda ya gumi bigan shi za ta dauka da haka zaka ji wani yana wuce sai ka ji wari na tashi warin guni ba lalle wai wannan gashin hammata ba kai kuma sai kai amfani da tsafta sai ka rika yawan tsaftace jikinka kana yawan sanya turare domin shirin Annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka zo kasance ka shigo dalibai kana shigowa dalibai za su fara performance malin yana wayi to shine abin da malanci yake nufi anan yanbaghi lil muallima an yaltazima bi mawdu'i darsihi wa an yuratiba faqarati bi tariqatin ilmiyatin tarbawiyyah tunasibu mustawa talabihi wa yata'inu ala dhalika bi ruju' ila alkutub alilmiyyah wani yana ga maka kaidan kowani malimi ne gurin shi dalibansa ya rika tsara darasansa ya fitar da ya san abin da zai magana akai gaba ya tsara kaman dai abin da ake cewa lesson not call lesson plan wadannan tsarin duka addinin musulunci ya zo da shi sannan kuma duk in ka gama tsara kuma sai ka koma manyan littattafan malamai ka ƙara bincike domin kai ma ka gane abin tartar kada ya kasance ka zo ka karanta da dalibai kai kanka karatun matsala ne a gurinka yanbaghi lil muallim an yu'rida as-su'al wal jawab ala at-tallabi bi tariqatin mushawwiqa ya kamata malimi idan yana karantar da dalibai ya rika yana musu tambayoyi ta hanyar da zai rika basu shauki wani lokaci ka zo daidai gaban da suna son su ji magana sai kai tambaya akai sai kowa ya bude kwakwalwar shi ta kawo amsa to daga ƙarshe in sun cinka sai kai biyo wanda ya cinkan ka faɗa alkhairi akan sa in ba su cinka ba kuma sai kai musu bayani ta irin yanayin da za su gane Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da irin wannan yanayin da dama a cikin rayuwarsa wa matsirta lilinci ba wanda kuma zai jawo kulansu alal muallim an yahrisu ala rabbi tullabi biwaqi'in وما جرى في مجتمعهم ويضربهم امثله على ذلك بشيء مما هو حاصل في مجتمعهم لكي يدركوا ان مبادئ الاسلام حيه وان تعاليم الاسلام صالحه لكل زمان ومكان يا كما مالمي يا زما وايي كار يزو كلن بتن مالمي شيني ابين ده يفارو اكن مشركان زماني النبي صلى الله عليه وسلم ko kuma irin abubuwan da suka faru kawai shekara 700-800 da suka gabata malami ya rika alakantar da karatun da yake madalibai da kuma halin da ake ciki a yau domin su gane musulunci farayayyen addini ne kuma yana daidai da kowane irin zamani da kowane irin lokaci duka wannan dai mun karanta shi ne kasancewa yana cikin littafin amma ba babin tarbiyya muke yi ba wannan dai duk mun yi shi ne kawai a rubuce to ina ga za mu dakata a nan insha Allah ta'ala a zama ta gaba za mu dora za mu nemi taimakon Allah sallallahu baraka ala nabiyil karim subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.